Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan hantsira dan Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kumasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakub Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma bayan ku gama jin labarai za mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma ya gabatar. Bayan haka ma baban gida Jibrin na dauke da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma dauke da sakonni da kuma sarari kuka aika mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Masu hankoron demokradiya sun yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dimbin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Yan takarar bangaren na adawa sun lashe kusan kashi 90% na kujerun da aka yi takara a cewar wata kafar yaɗa labarai ta RTHK. Yan demokuraɗiyyar na kan gaba a gundumomi 17 daga cikin 18 da ake da su bayan da adacin ba su da ko guda. Wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da yan demokuraɗiyyar da aka kafa watanni 5 da suka gabata ke samu wanda ke ƙara haɓaka kamar gobarar daji. Zaben ba zai kawo wani gagarumin sauya tsarin siyasar Hong Kong ba. Yan majalisar gundumomi ba su da ƙarfin ikon kafa dokoki, suna da kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar ƙorafe-ƙorafen ɗaga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa. To sai dai ana ɗaukan zaben na majalisun gundumomi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ma'aunan da ake auna ra'ayin al'umma, kasancewar sa shi ne kaɗai zaben demokuraɗiyya da ake yi a Hong Kong. An soma a ƙirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a Guinea-Bissau, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar José Mário Vaz na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Shi ne kaɗai shugaban ƙasar da ya sami kammala wa'adin mulkinsa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun 'yancin kai. Babban abokin hamayyarsa shi ne tsohon Prime Minister Simoes Pereira. Dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben. Wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben. Pereira na cikin Prime Minister 6 da Vax ya kora a lokacin mulkinsa. Ya kori Prime Minister Aristides Gomes a ƙarshen watan Oktoba, inda ya sanya wani sabo. To amma Gomes ya ƙi ya sauka daga mukamin nasa. Ƙungiyar ECOWAS ta sa baki domin kare ƙasar daga faɗawa tashin hankali. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar na sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iraki. Mai magana da yawun fadar Amurka ta White House Jonathan Hoffman ya ce Esper ya buƙaci murabus ɗin a jiya Lahadi, yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da murabus ɗin. Buƙatar ta ƙunshi tuhumar jami'i Edward Galaka, wani sojan kundumbala da aka zarge shi da laifukan yaƙi lokacin da aka tura shi aiki a ƙasar Iraki a shekara ta 2017. An wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa, to amma kuma an same shi da laifin hoto a kusa da gawar wani ɗan ƙungiyar IS ɗan shekaru ƙasa da 20. Sakamakon haka ne aka rage masa girma. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sa baki ya kuma yi masa afuwa tare da mayar masa mukaminsa da kuma albashinsa. A ƙarshe kuma jami'an agajin gaggawa na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce aƙalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya yi hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya Lahadi. Jirgin ƙirar duniya 227 mai kujeru 19 na kamfanin BZB ya faɗa ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na 10. mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa nesa da jirgin ya faɗo. Hukumomi sun ce dukkan fasinjoji 17 da ma'aikata biyu da ke cikin jirgin sun mutu, yayin da wasu mutane 7 da ke ƙasa su ma suka rasu. Jirgin ya doshi zuwa Beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin Goma. Hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaki ya turnike saman gidajen da ke kusa, tare da wasu gidajen da dama kuma suna ci da wuta, yayin da wasu mutane suke ta jefa ruwan bokiti a matsayin gudunmuwa. An danganta rashin kula da lafiyar jirage da matakan kariyar sufurin jirage da kuma yadda ake samun yawaitar hatsarin jiragen sama a ƙasar da ke tsakiyar Afirka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin rashin wato da rashin tai kenan, amma kafin nan bari mu shagata da wannan wakar da ke zuwa. Jalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne wato da zamu kawo muku shirin da rashin tai.
Amma ba bi sa shashan ce ba, kana ba bi sa sakar ce ba, kudi a kashe da hanya mai kyau.
Masarare assalamu alaikum. Hukumomi a Kano na shirye-shiryen bude kasuwar baje koli ta duniya karo na 40. A daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar shirin. Madalla masu rare a ranar talatar makon gobe ne, idan Allah ya kai mu za a yi bikin bude kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na 40 daidai, wadda cibiyar kula da harkokin kasuwanci, masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano, wato Kasima, ke shiryawa a kowace shekara. a bana dai cibiyar ta Kasima ta gayyato 'yan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga kasashe kimanin 150 daga nahiyar Asiya da Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma gida Afirka. A hannu guda kuma a cikin gida Najeriya, fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a Kano, kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta Kasima Ambassador Usman Darma ke faɗi.
Za mu fara baje koli in Allah ya sa muna raye ranar 26 za mu bude ta. Za mu official opening kuma ranar 30 ga wata. Za mu rufe in Allah ya kai mu officially ranar 10 ga watan Disamba.
Tunda ka ce kuna shirye-shirye, akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a Kano din nan an ce bana shine karo na 40?
Gaskiya akwai sauyi da dama. Shi baje koli daman ba dan a siya a siyar ake yin sa ba, shi ma sai da sayarwa yana cikin abin da ake yi. Baje koli muhimmancin sa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a kansa. A wannan kasuwa ta baje koli ta 40, hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa, za su ƙara wayarwa da al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa don al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati. Akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da samina a wannan kasuwa. Akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic. Za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki a kan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona. Za mu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba, arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa ta mu.
Wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshenta ne ko kuma a wata rana aka keɓe?
Daga ranar da aka official opening.
A hukumance aka buɗe?
A hukumar aka buɗe kamar 30 ga wata. Za mu fara wannan tsare-tsare daga 1 ga wata. Za mu fara yi, za mu ɗaga kwana 1 sai 3 ga wata, za mu ƙara ɗaga kwana 1 5 ga wata, za mu ƙara kwana 1 7 ga wata, sannan za mu rufe a 9 ga wata.
Bayan ita wannan musayar ra'ayi da za a yi wadda watakila shi ne a karan farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa, akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafiyar da ita?
Akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi. Akwai hukumomin za su ba da one stop shop kamar CAC, za su ba da one stop shop a wannan baje koli, kuma mun roƙe su
menene one stop shop,
ka duk abin da za a yi a yi shi a lokaci guda. A ranar za a duba take, za su yi maka register, su cike duk abin da ya kamata, a sallame ka a wannan lokacin, za su baka certificate. Manufar hakan ƙara sauƙaƙawa 'yan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu. Dalili, idan duk abin da ake yi, ita gwamnatin tana ƙoƙarin abin da ake kira ease of doing business, sauƙaƙawa hanyoyi. To mu kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki, duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i, ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske.
Tunda kasuwar duniya ce, watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ƙetare. Akwai wannan tsarin?
Akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli. Akalla muna expecting ɗin ƙasa kamar 150, wasu daga ciki ma kayansu ya sauka yana wannan filin baje koli.
Daga ina waɗannan nahiyoyi?
Akwai America, akwai Pakistan, akwai India, akwai Masar, akwai Bangladesh, akwai ƙasashen Afirka irin Senegal, Niger da Mali da makamantansu.
A hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan ƙasashen za su halarta?
Kamfanoni ne daga wannan ƙasashen za su halarta. Akwai kuma waɗanda ƙasashen za su zo a hukumance.
Ambassador Usman Darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan Najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Dr. Sole Abdullahi kwararre ne a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Niger, kuma yayi tsokaci game da wannan batu a tattaunawar su da abokin aiki Sule Mummuni Barma.
In dai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi order kayaki kasashe kamar Nigeria ku je ku kawo kasashen ku da a saida, kenan ku ne za ku dandana ku da ku. Yau in kai in minister namu na kasafin kudi yace Niger za ta asara miliyar 40 sun kai da kai abin da ma za ta asara Niger yayi haka nan, saboda mu ne muke zuwa mu debo kaya daga Nigeria. In muka debo kaya daga Nigeria masu kudin mu suka ebo kaya za su zawa bakin iyaka su zo wurin custom ya dauki haraji bisa su, kaga ne ko? Sannan gwamnati ta samu kudin shigowa, kenan tunda wannan shigowar kaya nan Nigeria babu ita, kenan tile za a samu wannan gibi na kudi wanda ba za su shigowa ba cikin aljihun gwamnati, saboda ƴan kasuwa nan ba su je su kwaso kaya ba, kaga ne ko? Haka kuma abinda gwamnati Niger za samu ta ƴan kasuwar da suke dauka kaya, musamman kaya mai ake dauka nan wurin wajen abinci ne, a dauki hatsi, a dauki dawa, a dauki wake, a kai bisashe Nigeria, ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi. To shi ma kanshi tunda an tsaida, kenan wannan ma ana samun gibi, kenan tile za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Najeriya ke bada. Shi yasa Barma ya kamata mu yi taka tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili mu daidaita sahu, saboda gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun kirkiro ko kuma sun san bada hanyar kirkirowa kasashenmu na kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki, wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata ƙasa ba za mu samu kauɗin raɗaɗi ba na ganin wannan rihiwar da aka yi na abin ga boda ya ja min wani shiri wani shine. Haka ka gani ana jan hankalin ƙasar Niger ta kowane fanni, ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki, saboda kaga irin waɗannan hanyoyi ne wanda za a yi sawa mu da mai la'akari mu yi wobasawa mu ce a gaba akwai matsala, saboda yau babu mamaki yanda kaga Nigeria nan ta dauke tarihi bodata, haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki. Shi yasa tun yanzu shugabannin kasashen mu ya kamata su hankalta da wannan, su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent bisa irin waɗannan abin kamar makamashin wutan nan, kuma akwai halin yin shi ta yin makamashin wuta ta hanyar rana. Gashi nan muna da hilaye a tabarkalla alhamdulillahi kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zawa a aza batalia ta fano wa'annan wato mu bayyana nan wanda yake to ana yin shi, saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta, paske wuta abu ne wanda ke da muhimmanci cikin tattalin arzikin kasa.
Wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin Najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri.
To shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba, kun ba dabba bane, dabba ce in ka rigo in ka zo ka dar mai ta wuri, kaga ne ko? Ko mahaukaci ka hana shi wani abu baya da husaha baya da wannan lisahin na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi. Yau abinda aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lisahi da gwamnatin Niger ta yi, lalle gwamnatin Niger ita ce ba ta samu kuɗin wannan shiga cikin aljihunta, amma yau su talakawa wanda suke bisa wannan boda wadda take da tsawon kilometer 2,500 ai su sun samu yanda suke sarrafa rayuwarsu sabon yanayi, yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nigeria ya dauka saboda ya hana su cin gajiyarsu ta kowace safiya, tunda akwai wanda ba su rayuwa sai da wannan. In suka tashi ba su san kobi ba sai da su je Nigeria su dauko wani abu su kawo cikin Niger. In ka dauka kasar Tawa, kasar Maradi, kasar Difa da nan kasar Doso, dukkan su in suka tashi akwai miliyoyin ƴan Niger wanda ba su san komai bancin su je Nigeria da sahi ita ce su shine abin dangantaka su na kasuwanci, kuma ba abin da tsayawa su sun san yanda suke sarrafawa. Ai na gani kwanaki an yi wani rahoto jaridar Niger wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasar kwani yanda mutane suke da maradi, yanda mutane suke samun dubaru bisa motuna, bisa jakkuna, bisa kabu-kabu. Akwai hanyoyi diya wanda suke yi suna hudda ma kansu wato kisa ga wuta. Su kudi abin ne mani, su kulle ne ni abin ka, ba ga dalibi ne ni kudin ka. In kuma ka tashi ka je wato ka kashe su ta hanya. Masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Yanzu a madadin ambasada Usman Darma na hukumar Kasima a Najeriya da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger, sai kuma abokin aiki Suleiman Muni Barma, Mahmud Ibrahim Kwale da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To ba da Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a shafa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti kusan 21 na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin dauke da sharhin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar Daleshan. Akasarin jaridun Najeriyan da yana dauke da labari ne da ke da nasaba da bincike da hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Amurka kewa shugaban kamfanin jiragen saman Airpace na Najeriya, Chief Allen Ifechukwu Onyema. Jaridar Daleshan da ta bayyana cewa yanzu haka hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arziki za ta fara gudanar da bincike akan zargin da hukumar kasar Amurka ke ma wannan dan Najeriya na sama da fadi da kuma zamba cikin aminci na wasu kudade da yawan su ya kai na kusan da Amurka miliyan 45. Duk da cewa dai Onyema ya musanta zargin da ake masa. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tabbatar da lamban girmamawa ga shugaban hukumar jarabawa ta kasa wato JAM da kuma shugaban hukumar custom ta kasa. Jaridar da ta ruwaito minista kwadagon Najeriya Chris Ingege na cewa an amince a baiwa wayannan yan Najeriya da ma wasu lamban girmamawa ne bisa kwazon su wajen inganta ayyukan hukumomi da suke jagoranta. Shi dai Professor Ishaq Oloyede da ke zama shugaban hukumar shirye jarabawan shiga jami'a wato JAM ya kasance shugaban hukumar na farko da ya tarawa hukumar kudin da ba taba samun irinsa ba a tarihin kafa hukumar ta JAM. Inda shi ma babban controller hukumar ta custom Kanal Hamid Ali ya tara makudan kudade da kuma daukar matakai na hana fasakori da suka hada da rufe kan iyakokin Najeriya. Sai kuma Hamsu Shakin dan kasuwan nan da kowa kudi a nahiyar Afirka Alhaji Ali Kudangote da shi ma za a girmama bisa kwazansa na dogaro da kai da kuma ciyar da Najeriya gaba. Sai kuma jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na musanta zargi ko jita-jitan da ake bazawa cewa yana neman tazarce karo na uku bayan kammala wa'adin shekaru takwas na mulkinsa. Shugaba Muhammadu Buhari da ya shaida wa 'ya'yan jam'iyyar APC cewa ba shi da burin neman wa'adi na uku domin kuwa tsarin mulkin Najeriya bai amince ba. Haka ma shi kansa ya bayyana cewa shekaru ba za su bar shi ma zarce akan karagar mulki ba. Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa akwai darasi ga masu son tazarce wanda zai iya cewa ya koya, don haka ba zai kuskura ya ce zai nemi wa'adi karo na uku ba. Sai kuma jaridar The Guardian ta Najeriya, jaridar da ta maida hankali ne game da binciken da yanzu haka 'yan majalisar wakilan Amurka ke wa shugaban kasar Amurka Donald Trump da ke neman tsige shi daga kan mukaminsa. Jaridar da ta bayyana yadda shugaba Donald Trump ya maida martani ga 'yan majalisar da suka gama sauraron bahasi a ƙarshen mako a gidan talabijin na Fox da ke goyon bayan shugaban kasar. Jaridar da ta ruwaito yadda shugaba Donald Trump ya danga caccakan 'yan majalisar tare da bayyana su a matsayin waɗanda ba su san abin da suke yi ba. Babin ya jibirin Murya Amurka daga Najeriya.
Tuma da Allah a gaida baban gidan Jibirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuke aiko mana.
Assalamu alaikum da barkar sunana kamar mai shayi na garin Garbace da wanda kun jami'ar talaka ta kasa da shi jihar Taraba. Hakika wannan tare da aka yi a jihar Plateau ta kungiya yadda ma mai zaman kanta ne ba ta gwamnati ba. Hakika wannan tare da aka yi domin hana cin hanci da rashawa yadda za a kauce da kuma yin zaɓe na ba da kuɗi. Hakika wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci ganin cewa dukkan addinai sun haramta yin wannan cin hanci da rashawa da kuma ba da kuɗi domin sayan kuɗi. Gabatar za mu hankalta za mu yi amfani da koyarwar da addinan mu suka nuna mana domin mu bi tsoron Allah mu san cewa in babu duniya ba akwai lahira.
Assalamu alaikum VOA magana Allah tsara da cewa a yau zan yi kira ga sanatocinmu da ɗan majalisarmu ya kamata su sa doka a kan cewa duk wanda ya wa addinai shekara kuɗi ko gwamna ko sanata ko ɗan majalisar tarayya ya zama wadi ɗaya zai, saboda na lura da cewa ni ana wa ra'ayi na lura da cewa duk wani shugaban da yake zuwa gwamnatin Najeriya a wa'adin sa na shekara huɗu yana jin tausayin talakawa, yana yi wa talakawa ayyuka, yana yin aikin na gode wanda kowa zai gani ne ya ba. To amma saɓanin haka in ya dawo a naji wanda cutar da talakawa da rashin ƙaunar talaka da ƙiyayyar talaka da yake yi, to duk wanda ya dawo a naji mafi yawanci haka ne tun daga farko har ƙarshe.
Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. Da farko dai sunana Gambo Barau Fatattu daga nan tsohuwar kasuwa ta garin Fatattu. A yau na tunani da saƙona zuwa ga shugaban ƙasarmu da muka zaɓa da hannunmu Muhammadu Buhari da cewa muna roƙo don Allah don Annabi maganar cajin kuɗi da ake idan an kai banki gaskiya akwai matsala. Ya kamata mai girma shugaban ƙasa ya yi nazari ya shawara sannan kuma a duba a gani kuɗi da za a kai banki bai kamata ana cajin al'umma ba. Kamata ya yi idan an je ɗauka wannan caji da ake Najeriya ba laifi ba ne, amma an kai kuɗi an ajiye an ɗeba an yi caji sannan ka je ɗauka a yi caji, to abin matsayinmu bai kai wannan ba tukunna. Don har yanzu jarirai ne a cikin wannan harkoki na al'amarin sha'anin bankuna da kuɗi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka ya fi daga gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya maganar kuɗin karar haraji ga kamfanoni ko wasu kayayyaki da ake fitar da su a Nigeria gaskiya wannan abin zai koma ga talakawa ne. Wannan matsala zai shiga wata matsala. Ya kamata gwamnati ta saki nazari a kan batun kara kuɗin haraji.
To ba da lasa a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitaccen labarin duniya.
Baba masu hankurin demokuraɗiyya sun yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda kuma shi ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. Yan takarar ɓangaren na adawa sun lashe kusan kashi 90% na kujerun da aka yi takara, inda wato suka samu gundumomi 17 daga cikin 18 da ake da su bayan da adacin ba su da ko guda. An soma a kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a ƙasar Guinea-Bissau, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sadda ta sami ƴancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar Jose Mario Vaz yana neman tazarci a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojan ruwa Richard Spencer ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojan Kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar. Mai magana da yawun fadar White House Jonathan Hoffman ya ce Esper ya buƙaci murabus ɗin a jiya Lahadi, yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da murabus ɗin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen wasan murya Amurka. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan musamman Murtala Faruk Saina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ba da umurni Solomon Abu da kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Baba ya kuma kirri ne daga nan Washington da ke sallama da ku. Sai anjima, salamu alaikum.